Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke Yamai da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Zalof FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Baya ga haka a kodo shi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 3:30 ne yamma kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani soja da wasu mutane sun rasa rayukansu bayan tashin gurneti a wata karamar hukuma da ke jihar Niger, Najeriya. Sannan muna tafe da shirin tsintsiya madaurin kida da kuma jawabai daga dattawan Najeriya, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jam'iyyar Democrat ta zaɓi tsohon sakataren ma'aikatar ƙwadago Thomas Perez a matsayin shugabanta. Mambobin jam'iyyar guda 447 na kwamitin Democrat na ƙasa, wanda ake kira DNC a taƙaice, su suka taru suka yi zaɓen a yau Asabar a Atlanta domin zaɓen shugaban na jam'iyyar. Dama dai ana ganin Perez shine wanda jam'iyyar ta fi so, wanda yake ɗaya daga bakon haure ɗaya da ya zo daga Dominican. Sai kuma 'yan sanda a Heidelberg da ke ƙasar Jamus sun harbe tare da jiwa wani mutum rauni a yau Asabar, bayan mutumin ya kaɗe mutane har uku da mota. Mutumin ya tuka motar ne cikin taron mutane a wani wuri da ake kira Central Square, yayin da suke tsaye a hanyar da aka keɓe domin tafiyar ƙafa. Nan take tarjiya da kai komo ta ɓarke, inda 'yan sandan suka harba mutumin, wanda suka bayyana yana ɗauke da wuƙa. 'Yan sandan dai izuwa yanzu ba su da haƙiƙanin masaniyar dalilin da ya sa mutumin ya yi wannan aika-aika, amma sun ce ba sa zargin wannan aika-aika na da alaƙa da ayyukan ta'addanci. Da alamun mutumin ya yi wannan aika-aika ne shi kaɗai. 'Yan sandan sun ki tabbatar da rahoton kafar yaɗa labarai da ya bayyana mutumin yana da taɓin hankali. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A jihar Niger, Najeriya, wani haɗarin tashin gurneti bisa kuskure ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla huɗu a ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar ta Niger. Kana wasu kuma suka jikkata bayan da wani soja ya tada gurnetin bisa kuskure. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari a Niger ya yi mana ƙarin bayani.
Da yammacin yau Asabar ɗin ne dai wani gurneti da ke hannun wani sojan Najeriya wanda ya zo hutu a ƙauyen Beri da ke nan ƙaramar hukumar Mariga ta jihar Niger, gurnetin nan ya fashe a hannunsa, inda nan take shi sojan ya rasa ransa tare da wasu mutane guda uku kamar yadda hukumomi suka tabbatar. A kawowa yanzu dai babu wani cikakken bayani daga ainihin su jami'an tsaro, inda iyaka sun ce dai sun tabbatar da aukuwa al'amarin amma suna gudanar da bincike.
Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari kenan na jihar Niger, Najeriya. A jihar Gombe, Najeriya kuwa, a yau aka gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar, inda yayin da wasu ke yabawa da yadda aka gudanar da zaben, wasu kuwa cewa suke ba a mayi zaben a rumfunan zabensu ba, kamar yadda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya tattaro mana ra'ayin wasu 'yan jihar ta Gombe.
Sunana Musa Muhammad, wannan mazaba ta Bawari Estate. An gudanar da zabe kamar yadda ya kamata. Masu botin daga jam'iyyu daban-daban kowa ya zo ya kada ƙuri'a. Peacefully, babu wani tashin hankali, kowa ya zabi ra'ayinsa, ya zabi abin da yake so.
An fi kira na da saddaunan matasan jihari. Gaskiya zabe yayi kyau, saboda manya da yawa sun zo sun ce zaben Buhari Estate yayi kyau. Kuma mu mun duba mun ga ba hamayya an yi zabe a Buhari Estate tayi kyau.
Kane sun fito daidai gwargwado iyayen da ya kamata. Sun yi participating sosai wurin kokarin su ga sun kada ƙuri'a sun zabi dan takarar da suke so.
Gaskiya kamar yadda kake ganin jama'a curko-curko, ni ina gama ba buƙatan in ce ko an yi ko ba a yi ba. Ana iya tambayan jama'a wanda suke gurin. Jama'a, an yi zaɓe a rumfan nan? Rumfan Saje Bingel Dada, an yi zaɓe? An zo an tantance ku?
Wasu 'yan jihar Gombe kenan suka bayyana ra'ayinsu kan zaben kananan hukumomin jihar. To, a jihar Taraba ma, inda aka gudanar da zaben kananan hukumomin, an ɗage zaben wata ƙaramar hukuma bayan da wata tarzoma ta kunno kai. Ga wakilin murya Amurka Sanusi Adamu da ƙarin bayani.
Shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Taraba Dr. Philip Danladi Duwe ya tabbatar da dage zaben shugaba da kansiloli na karamar hukumar Ibbe a zaben karanan hukumomi 16 da aka gudanar a jihar Taraba sakamakon tashin hankali da ya kai ga kone-kone wanda ya sanya jami'an tsaro amfani da hayaki mai sanya hawaye domin tarwasa masu tarzoman.
To, sanu sa'a da muke nan daga karamar hukumar Takum a jihar Taraba Najeriya.
Nazir Ahmed Hausawa kenan ya karanto wasu daga cikin labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za a saurari shirin tsintsiya madaurin kidiya tare da Jummai Ali.
Tsintsiya
madaurin kidiya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation, Malam Halliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya. Malam Najib Tsafi a tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra yayi akan yadda za a fahimci juna a kuma zauna lafiya. To za mu daura ne daga inda muka kwana a makon jiya.
Ka zaunar da ƴaƴanka ka rika ga musu cewa ai Kirista ba mutumin kirki bane misali dan kana musulmi. Kaga yaranka yanzu ya dauki wannan dabi'a zai amfani da ita duk inda yaga Kirista yaga mutum wanda ba na kirki ba. Ko kuma ka rika ga yaranka ce a musulmi ba mutumin kirki bane saboda kai Kirista ne. Kaga duk inda yaga musulmi yaga mutumin da yake ba na kirki ba, sannan kuma zai ga yawa wasu. Amma misali in a wajen wannan ka nuna wa ƴaƴanka cewa musulunci daban musulmi daban, Christianity daban Krista daban. Duk sanda musulmi yayi wani abu to kar a ce musulunci ne yayi, duk sanda Krista yayi wani abu kar a ce Christianity ne yayi. Domin a kaida shi musulmi ana lura ne da shi da aikin da musulunci yace yayi ba da aikin da shi yake yi ba. Krista ma ana so ne a lura da shi da aikin da Christianity yace yayi ba aikin da shi Krista yake yi ba. Shine babban abu dai mu dasawa ƴaƴanmu cewa duk inda suka ga mutum to su sani cewa dan uwansu ne. In ya girme su ya kai matsayin ya haife su to baban su ne, in kuma sun girme shi kanin su ne, in ya girme su wansu ne. Saboda duk asalin mu dai kamar yadda alqur'ani yake nunawa cewa dukkan mu an halice mu daga namiji ɗaya da mace ɗaya ne, wato namijin shine Annabi Adam, macen ita ce Sayyidatu Hawwa, amincin Allah ya tabbata a gare su. To in yaro ya tashi da wannan to babu shakka zaka ga cewa ya so dukkan halittar Ubangiji, ya so dukkan mutane. Babban abun mamaki shine bangare na addini, zaka ga mala'iku dai ba sa saban Allah, amma a cikin alqur'ani babu inda aka ce Allah yana girmama mala'iku. Amma ba halittar da ta samu cewa Allah yana girmama ta sai halittar mutane, halittar dan Adam. Shi ko mutumin nan ko Krista ne ko Yahude ne ko musulmi ne ko na kirki ne ko ba na kirki bane, Allah da ya ce yana mutunta shi yana girmama shi. To babban abin da ya kamata kenan mu fara yi mu dasawa ƴaƴanmu soyayya.
Rabaran ka fara wata magana makamance wannan tambaya da kuma bayani da shi Sheikh Halur Marayi cewa hatta na maganar makaranta da ake tura yara ta ba da gudunmawa wajen ƙara samun rashin fahimta tsakanin mabambanta addina. Ta yaya iyaye za su kokarin sako sabon gini sabon tushe tunda an dai riga an samu matsala?
Duk uba da yake so yaron shi ya zama na garin yaro ko diyarsa ta zama na gari zai so ne ya cusa mata rayoyi da kuma koyi soyayya da za su taimake ta rayuwa na gaba. A wannan karni da muke ciki mutumin da za a bashi aiki ba akan so a damu da yawan digiri na shi ba, kamar ana so a san yanda zai iya dangantaka da mutane. to idan ka tashi a gidanku ba kowa maka dangantaka da mutane ba, kagan ga kai kana da ilimi, ga kai da kwali, amma baka yayin da kai magana ba, an baka aiki kwana biyu a ji kana ta fada da kowa wurin aiki, kwana an kawo maka file, mai magan ka lura da mai file din ya ce a yi kai ka damun ka shine waya kawo file, wanda ya kawo file ba dan garinku bane, ba yarinku daya ba, ba dininku daya ba. Wannan shine yake bata mu aikin ayyuka da muke a gwamnati, abin da yake sa aikin gwamnatin da ya kamata a yi shi a wata daya, ga gan an shekara daya, domin mai yiwa wanda aka kai fadin sai damu waya kawo fadin din, shin wannan aiki za a garin su wane ne, sai ya manta da cewa ha ba haka aikin gwamnati ba. Yau an tura maka shugaban dan sanda, mai makon ka damu an kawo shugaban dan sanda domin ya kama barayi, sai damun ka shine meye addinin shi, shi dan wani gari ne, to da Allah barayi zai kama ko da zancen garin su ne zai zo ya maka, to duka wadannan abubuwa su ne muke kokarin mu gane inda iyaye za su tarbiyyantar da yayansu su fahimci kyakkyawan da zamantakewa. In a cikin sha'anin ilmantarwa ko a cikin coci na yi ko a masallaci ko a makaranta an gabatar da yadda za a ilmantar da yara su fahimci abin da yake akwai na kyakkyawan dangantaka, za a doke malami a duba malamin nan, malami ne da yake da ra'ayi ya tara jama'a ko malamin da zai zo ya raba jama'a, kai mutum ma zai nemi zabe a duba mutumin nan furcin shi na tara jama'a ne ko na kore jama'a ne, duka waɗannan za su taimaka sosai. To idan an yi haka sai ka gan yara, don yara suna ji, suna gani, suna saurara, suna koyi. Malam ya wani bayani da zan, idan yau ni pasto ne, malam limami ne, sai yara na sun ji kullun a gidanmu ina zama ina cewa ko ne aboki na sunan shi Sheikh Maraya, Maraya ma na zama a gidan shi yana cewa ko ne aboki na sunan shi Rabin Hayab, yaran malam da yara na duk inda sun ji Sheikh sun ce baba na ma na da aboki Sheikh, in yaran malam Allah sun ji Rabin sai ce baba na ma na da aboki malam Reverend, sai gan abun ya canza. Amma to yaro ya tashi ma ana ga mishi da cewa duk wani da ka ji shi wannan to abokin gaban ka ne, to tunanin shi kaman gaskiya ne, wannan ba daidai bane. To wannan muna magana ne game da bangaren ilimi, amma kada mu manta da cewa yara suna da hanyoyi da yawa da ya hada su. Akwai wasane, yau akan buga wasan kwallon kafa a Najeriya, a cikin masu wasa akwai Krista, akwai Musulmai, akwai yan Arewa, akwai yan Kudu, mu abinda muke so mu gan shine sun sha. Nikan ba da wannan misali, yaran mu nan a zaman mu nan a Najeriya da kuma Afrika, yaran mu suna kallon wasannin da ake a Turai, abinda sun san shine wanda ya iya wasa ba san addinin shi ba, sai ga yaron musulmi yana son Ronaldo, yaron musulmi yana son Messi, har ya sai t-shirt na Messi ya sa, shi bai san addinin Messi ba, bai ma san yaren Messi ba, ko an dace Messi dan Argentina ne, Ronaldo dan Portugal, shikenan abinda ya sani kenan, amma abinda yake kauna game da Ronaldo da Messi ya iya kullo. Na sha zo na tsakanin yaran matasa Kristo sun ji suna ce Ozil ya iya kullo, shine dan kullo mai kyau na Arsenal, ba ruwan su da sunan garin shi Jamus, ba sunan su da addinin shi musulunci, su dai kawai ya iya kullo. To idan yara suna da wani abin da suke jin dadin shi da yana hada su, mu yi ganin ka lura da makarantu yanzu ma babu wasane, babu wasane a makarantu, domin an ji an kwace filaye a makarantu, an yi gine-gine, babu filin wasa, ba lamar yara su yi wasa. Da in baka yi football ba za ka yi basketball, baka yi basketball ba za ka yi handball, baka yi ba za ka yi volleyball.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Abinda ya sawaka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa, sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Yan uwa ban da kushi ko zagin wani, masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. Ku daina bakin cikin juna, Allah ke magani. Ku bar jin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya. An tashi kallau yau lafiya lalle, bautar Allah muke, Allah kuwa shine don daya lalle, bar bambanci na kabila ko addini.
Mu zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kunjiya, zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
Mu kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi lalle. Najeriya.
Allah gaida Jummai, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda al'adar take, ga gogar naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gode wa masu tashi da addu'a samun sauki a lokacin da ya yi waya da gwamnati Abdullahi Umar Ganduje na Kano. Shege Yakubu Musa ya buƙaci ci gaba da addu'ar.
Waɗanda suke kulle-kulle da sihirce-sihirce, tsubace-tsubace, Allah ya yi mana maganinsu. Da yardar Allah, Allah zai dawo da shi lafiya, Allah zai mana maganinsu.
Masu satar mutane sun sace jamusawa biyu masana tarihin kayan al'ummar Dauri a yankin karamar hukumar Kagarko da ke jihar Kaduna.
The police mobile force, police surveillance helicopters.
Kakakin sanda Moshi Jimo ya ce sun tada jirage masu sokar angulu don gano mutanen. APC ta nada kwamitin rikon kwariya gareshin ta na Gombe karkashin ED Gubana da ke alwashin kawo sulhu.
Cikin Allah za mu haɗa kansu don dukkan shugaban nan su ma suna jin zafin rashin gwamna da suke a jihar Gombe. Kuma ka ji bayan da shi Alhaji Santa Goje yayi?
A yanda sanata Madu Sharif ke yunkurin amshe yarkwatar PDP bayan nasara a kotun ɗaukaka ƙara. Ɓangaren makarfi na cewa sam ba sa tare da Sharif. Nasiru da Malik Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kafa to yanzu zamu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau sune Sheikh Yakubu Yahaya Katsina, shugaba ko wakilin kungiyar ƴan uwa musulmi reshen jihar Katsina, da kuma Mr. Mark Amani, shugaban kungiyar kananan kabilun arewacin Najeriya, wanda zai kammala jawabin sa. Ga Sheikh Yakubu Yahaya Katsina.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita, so din an tsaga zaka ji zafi, to kar ka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba, saboda in an tsaga zai ji zafi. Yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba, to kar ka bari a banka ma dukiyar wani wuta. Yadda ba zaka so a takura ka ba, to kar ka takura wani, saboda shi mutum ne, alakarka da shi shi mutum ne. Sannan kuma duk in kaga wannan rigingimun da suke faruwa, kaman da gangan ne an kirkiro su ne, menene yayi mana kunci wanda har zamu yi rigima da shi? Hasken rana yayi mana kadan ne, ballantana mutum yake sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaki wani, sannan ya ga hasken rana. Iskan shaka yayi mana kadan ne, sai mun yaki wani sannan mu samu iskan shaka. Filin gini yayi mana kadan ne, dazuzzukan nan fallau inda zaka yi noma kai gini kai abin da sun mana kadan ne, da zamu ce sai mun yaki wani sannan mu iya samun gurin zama ko abin nan. Kasuwanni sun yi kunci ne. Arzikinka wanda Allah ya rubuta maka zaka samu daga tun daga tsirar da ka bar duniya har ka bar duniya, akwai hannun wani a ciki, ballantana ya zama ya toshe maka kafa, ko ni akwai hannun wani a arzikina da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa ƙarshe, wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi? Kaga duk waɗannan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne. A'a, akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba, ba ruwansu da addini. Abin da ya dame su shi ne menene za su samu na duniya, ko mukani ko tarkace. In mukani ne sai a ce to ai Yarbawa sun fi samun makamai, dan me dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma, ko kuma Ibo sun fi samun makamai, dan me Ibo zai samu mukani iri kaza da kaza, shi ko dan arewa bai samu, ko kuma yan arewa su suke da shugaba, shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka, dan menene zai zama su kadai ke da komai da komai? Ba magana addini bane, magana me zan samu ne, magana duniya ce, maganan biyan bukata ne. Kuma ta waɗannan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne, ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini, ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiyar al'umma. Amma kuma abin da ke faruwa kenan, musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista ko Kirista ya kashe musulmi, ko Kirista ya kashe Kirista, ko haka dai gashi nan, ko a hada bangarorin biyu su yi ta fada akan abinda sakamakon abun ma in an yi rigima din zai koma hannun wasu ne. Dan an dubi matsalan Fulani da makiyaya, tarihi za mu koma su Fulani. Misali, bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin Fulani da makiyaya ba, ko ba komai a tarihin kasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan Bature. Zamu ga cewa su mazauna wannan yanki na arewa wanda galibin su Hausawa ne, to su ne kaman masu masaukin baki, su suke da kasa, su suke da wurin noma. Su kuma Fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane, suna yawatawa ne, amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna. Su suka zo mana anan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman. Saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alheri kuma ana rigima ba, sai bai dace ba. Saboda haka Fulani ya kamata su zama sun dauki matsayin su na manya, su kuma waɗannan a matsayin su na masu masauki su ya kamata su a mutunta juna. Mu da a tunaninmu ba mu taba tsammanin ko shedan zai iya hada Fulani da mazauna wannan yanki musamman Hausawa wanda su ne manoma galiban. Ba mu taba tsammanin ko shedan zai iya hada su ba, saboda an riga an cudanya an zama abu guda. Manoma da ku da Fulani ku sa hankali da kyau, ku lura ku gani.
Shi ma Mr. Mark Amani cewa yayi ya kamata mabambantan al'ummomin arewacin Najeriya su daidaita zamantakewar su, kar san zuciya ya kai su ya baro.
Yanzu ba zamanin da bane. Su Fulani tunda Allah ya sa su dinnan masu kuɗi, tunda duk wanda yake da shanu gaskar magana mai kuɗi, kowa ya je ko ba ku zauna wuri guda ba, kowa ya je ya nemi inda zai zauna. Ni ma ka amani da nake maganan nan, akwai Fulani a bayan gidana. Haro da ma yana nan yana jina, ko shakka babu muna zaman lafiya da shi. Kuma ni ma ni na sa ma aka bashi makami na Fulani yana nan yana jina. Kuma a kullun naje wallahi babu abinda nake ga musu su tabbatar da cewa ƴaƴansu sun zauna lafiya da mutane. Rigingimin nan fa ba fa shi. Su Fulani ma akwai waɗanda fa samsam har abada ba sa son ma su jima inda ake rikici da sunan su. Saboda haka me kiran da nake yi, mutane mu fito mu tausayawa ya danmu da jikutinmu. Saboda haka ga abin da ke faruwa yanzu, kudancin Kaduna yana kusan ya zama kamar Maiduguri. Shin ku giya mu, idan aka ce wuta ya kama babu yadda za a kashe shi a kudancin Kaduna, kun ga fa an samu wata sabuwar kasa kenan, domin duk wanda fa zai taso daga arewacin Najeriya zuwa Abuja, to gaskiyar magana ba zai samu hanya ba, sai dai a yi ta bi da sama. Ta saman ma in ta kai ta kawo, ni nake tabbatar maka rocket rocket fa wanda ake harbin jiragen sama da shi ya zama wanda ya ta ko'ina fa kun shi. To fa a yi hankali, rikicin kudancin Kaduna zai kawo matsaloli. Idan muka koma muka yi tunani cewa yau da a ce Boko Haram daga wata kasa ne suka tafi, wallahi ko shakka babu za a nemi hanyar da za a yi abi domin a kore su su bar kasar nan. To amma tunda suna cikin kasar nan ne babu fa yadda za mu yi da su. Yanzu ne kashe-kashe ba ke dai, kashe-kashe ake dai, saboda ba a son a ji wani ko wata wanda yake da dangantaka da Boko Haram. Saboda haka duk abin da muka san zai kawo mana rigingimu, saboda son mulki da nuna mulki. Nuna mulkin nan ne nake tabbatar mana ba fa zai zama mana da alheri ba idan har ba mu yi gyara ba. Saboda haka abin da muke fata kawai a zauna lafiya. In muka zauna lafiya, to ko shakka babu, babu abin da ba za mu samu ba. Ma'aikatu ne kura wanda suka san abin da ya kamata, wallahi za su zo su giggina mana masana'antu, kamfanoni da dukkan abin da dama zai kai mu gaba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To kada manta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo nan na cewa karfe 4 ne mani saura minti 6 ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
An soki lamirin shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya a Majo Penning akan bayyana wanda zai zaba a zaben shugabancin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka da yayi. Wani dan majalisar zartaswar hukumar ta Najeriya, Chris Green, ya ce muradin dan takara abu ne na sirri da ya kamata a rufe shi har sai ranar zabe. A farkon makon nan ne Penning ya shaida wa manema labarai cewa zai jefa kuri'arsa ne ga Ahmad Ahmad dan kasar Madagascar da ke kalubalantar shugaban CAF mai ci yanzu Isa Hayatu. To sai dai Green yana ganin kuri'ar Najeriya ba ta Penning kadai bace, da akwai masu haƙi da dama da ya kamata ya tuntuɓa. A halin da ake cike kuma, shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA Gianni Infantino ya ce ba shi da hannu a zaben wani a babban zaben hukumar kwallon kafar Afirka mai zuwa. Infantino ya yi wannan bayanin ne bayan da ya halarci wani taron da shugaban majalisar hukumomin kwallon kafa na kasashen kudancin Afirka ya karbe bakuncin sa a ranar Alhamis. Majalisar da ta tabbatar da goyon bayanta ga Ahmad Ahmad. Ahmad wanda shine shugaban hukumar kwallon kasar Madagascar shine babban da adawar da ke kalubalantar shugaban hukumar ta CAF Isa Hayatu mai sanya tazarci a wadin mulki na 8 a zaben. A gobe Lahadi za a so mafafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta matasa yan kasa da shekaru 20 a kasar Zambia. Za a buga wasan farko ne tsakanin kasar ta Zambia mai masaukin baki da kuma Guinea a Lusaka babban birnin kasar. Jumlar kasashe takwas ne za su fafata domin lashe kofin gasar da kuma neman tikitin shiga gasar ta duniya a kasar Korea ta Kudu a watan Mayu mai zuwa. Kasashe hudu da suka kai matakin kusa da na karshe wato semi-finals suna da tabbacin samun gurbi a gasar ta duniya. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila na kara matsawa ga lashe kofin gasar Premier na bana bayan da a yau ta doke Swansea City da ci 3-1 a filin wasan ta na Stamford Bridge. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Tubar da layin yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jam'iyyar Democrat ta zaɓi tsohon sakataren ma'aikatar kwadago Thomas Perez a matsayin shugabanta. Mambobin jam'iyyar guda 447 ne na kwamitin Democrat na ƙasa wanda ake kira DNC a takaice suka yi zaɓen a yau Asabar a Atlanta domin zaɓen sabon shugaban jam'iyyar. Dama dai ana ganin Perez shine wanda jam'iyyar ta fi so wanda yake ɗaya daga cikin ɗan ɗaga baƙon haure da ya zo daga Dominican. Sai kuma a wurin 'yan sanda a Heidelberg da ke ƙasar Jamus sun harbe tare da jiwo wani mutum rauni a yau Asabar bayan mutumin ya kaɗe mutane har uku da mota. Mutumin ya tuka motar ne cikin taron mutane a wani wuri da aka kira Central Square yayin da suke tsaye a hanyar da ake keɓe domin tafiyar ƙafa. Nan take turjiya da kai komo ta ɓarke inda 'yan sanda suka harbe mutumin wanda suka bayyana yana ɗauke da wuƙa. 'Yan sandan dai zuwa yanzu ba su da haƙiƙanin masaniyar dalilin da ya sa mutumin ya yi wannan aika-aika. Amma sun ce ba sa zargin wannan aika-aika na da alaƙa da ayyukan ta'addanci. Da alamun mutumin ya yi wannan aika-aika ne shi kaɗai, 'yan sandan sun ki tabbatar da rahoton kafar yaɗa labarai da ya bayyana mutumin na da taɓin hankali. A jihar Niger, Najeriya, wani haɗarin tashin gurneti bisa ya kuskure ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla hudu a ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar ta Niger, Kana wasu kuma suka jikkata bayan da wani soja ya tada gurneti bisa kuskure. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya tabbatar mana da afkuwar al'amarin. A jihar Gombin, Najeriya, kuwa a yau aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar inda yayin da wasu ke yabawa da yadda aka gudanar da zaben wasu kuwa cewa suka yi ba a mai zaben a rumfunan su ba a yi zaben a rumfunan zaben su ba. Nan ma Abdul Wahab Muhammad ya tattaro mana ra'ayi inda ya tabbatar mana da hakan. Haka wasu 'yan jihar Gombe kenan da saka to a jihar Taraba ma inda aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi an dage zaben wata ƙaramar hukumar bayan da wata tarzoma ta kunno kai ga wakilin ya tabbatar da haka.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu zo mu kurki da wani sabon shirin da izinin Allah da misalin karfe 6 gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Amma kafin nan bari mu taya mai sauraron mu Gali Alhaji Yusuf da amaryarsa Habiba Adam muna tsaron aurensu da aka yi a garin Jos dake jihar Plateau, Najeriya. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da Fasil da kuma Solomon Abu da Malama Zainab da suka taimaka mana wajen haɗa wannan shiri. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.